بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايو kwanan wata hudu ga watan sha biyu shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shine ya dace da 18 ga watan 9 shekara ta 2015 halisafin turawa. Muna darasi na 37 a cikin wannan littafin albarka na ash-shamail muhammadiyya na imamu tirmidhi. Dan makumanta ba, muna cikin wannan dogon hadisi na wato kissar wato Ummu Zar da Abu Zar da kuma Ummu Zar, wanda yake bayani akan irin dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halinsa da zaman hira da yake yi da sahabbansa da iyalansa. Wanda aka kawo labarin Aisha ce take kawo labarin, wasu mata guda 11 kowa tana bayanin irin ɗabi'arta da yanayinta da mai gidanta. Mun karanta bayanin mata farko da mata ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida. Yau za mu faɗi mai mata ta bakwai. Ta ce mata ta bakwai take cewa zauji ayaya u au gayaya. Abin da ake nufi da ayaya ko gayaya a Larabci yana da fassara guda biyu ko sama da haka. Ni mijina wato mutum ne yana kan bata, mijina mutum ne wanda yake kan bata kuma tababbe ne, shi ne ayaya u au gayaya u. Fassara ta biyu, mijina mutum ne mai rauni, baya iya gamsar da iyalinsa a saduwa ta aure. Ayaya ko gayaya a Larabci ana ce da mai wannan sifa al-innin, al-innin mai karamin azzakari, mai karamin gaba, ana ce shi ayaya ko gayaya. Ma'ana mijinta kinaya ne akan cewa baya iya gamsar da iyalinsa a alaka ta aure. Tabaqa wata sifar tasa, mutum ne da wato baya iya yin magana ta fasaha ya gamsar da abokin zancensa. Ana fassara tabaka da kuma ahmak, wawa, irin wawayen mutanen nan ne. Ko dai ka ce wawa ko irin dolaye ko kuma mutumin da bai iya magana ba. Kullu da'in lahuda, kullu da'in lahuda. Ta ce dukkan wani aibu mijina yana da shi, shi ne kullu da'in lahuda. Dukkan cututtuka da ka sani da wani aibu, to mijina yana da shi. Shajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Idan ya zo dukan mace, yana mata dukan da sai ya karya ta ko ya karya kashinta, shi haka mijina yake. Shi ne shajjaki au fallaki. Kalmar fallaki ɗin yana nesantar da matarsa daga gare shi, ya kuma kore ta, ya mata duka, ya illata ta, ya raunata ta, sannan kuma ya kore ta daga kusa da shi, shi ne fallaki. Au jama'a kullan laki, ko kuma zai iya haɗa miki gaba ɗaya, ki ci duka kuma a kore ki. Wannan mata ta yabi mijinta ne ko sukarsa ta yi? Suka. To kuma akwai maza masu wannan sifar ko babu? Akwai. Dama ana kawo irin wannan labarai ne a hadisi ba wai don jin daɗin tarihi ba, dan a gane halin maza akan matansu da ɗabi'ar maza akan matansu. Akwai waɗanda suke ɗin suna da dabi'u irin wannan dukkan wani aibu da ka sani na asha mazajen su suna da shi zagi cin mutunci wulakanci zagin iyaye tozartar da ƴan uwa har ma da dangi duka gaba daya akwai mazan da suna da wannan wani dai gashi dai Allah ya yi shi namiji ne kawai tsautsayi yasa aka dauki ya aka bashi amma bai cancanta ma yayi aure ba bai cancanta ya rike mace ba saboda bai da kirki mai saurare sai kai kokari karka zamanto kana da irin wannan sifa ta asha wanda zaka zo ka hada wannan ga iyalinka kuma kullum muna fada muna maimaita mutum zai dauki hannu ya dake wata mata saboda ya aure ta ya daga hannu ya dake ta saboda ya aure ta to baya ji shi zai haifi ya wace ya kai ta gidan wani kuma zai ji dadi in aka zo ana dukan ta sai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suke dukan mata laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan mutane ba zababbu bane a cikin ku kowa yana so ya zama cikin zababbun mutane na kirki amma manzon Allah ce mai dukan matarsa laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba zababbu bane a cikin mutane kuma nan gurin ba giba ta yi da shi ba ta faɗi gaskiya ne isa malamai suke cewa ba laifi ba ne idan mace tana neman maslaha ta yi bayani akan abin da mijinta yake mata don a neman mata haƙƙinta ko mutar da ita daga wasifa akwai wanda ya kashe matarsa saboda tsabar iyayya har kawai kashe ta saboda baya son ta ko saboda mugun hali akwai wanda zai mata da yunwa akwai matan da yawa suna zuwa suna neman taimako su suke riƙe gidansu mijin ba ruwansa shi dai kawai ya zo kwanta ya ta bacci an yi magana ya ce ki fita ki je ki nemo mana akwai matan da ake zarginta cewa tana bin maza tana kaza tana kaza tana kaza ni da ita muka yi magana da ita nake mata nasiha ta zo neman taimako sai na ce amma ga abin da aka ce kike yi ki ji tsoron Allah ki gyara halinki ta ce to za su faɗa abin da za su faɗa amma yau mai gidana ya tafi ya banni da ni da ƴaƴa wajen shida da ƙanana da manya duk suna makaranta yau shekara goma sha biyu bai dawo ba sai dai in ji yau yana can yau ya tashi daga nan ya koma cira ne can na rasa inda zan sa kaina ta ce ina fita dai in je in nemo yadda zan ciyar da su ba ta dai tabbatar wa kanta abin da take yi din ba ba ta ce ina dai fita in je in nemo tun da ina fita yawo ina neman abinci sa ce ina bin maza kuma a cikin unguwan da mutum yake yanzu haka na san gidan mutum yanzu ya kamata mutum ya wannan shekara goma sha biyu ka tara abin da ka tara mace da ƴaƴa ka tafi ka bata kuma da iyayensa da komai suna sani an ce a kashe auren a ce malam shekara sha biyu ba kwana sha biyu bane ba wacce sha biyu bane suna nan da yawa Allah ya sauwaƙe mace ta takwas ta ce zauji almas masu arnab warrihu rihu zarnab ita wannan take cewa wato yana mijina mutum ne ma'abucin turare yana amfani da turare mai kyau shine almas masu arnab yana shafa turare mai ƙanshi a jikinsa kaga wannan yabo ne ko kuma yana in ka taɓa jikinsa za ka ji yana da yanayi mai daɗi lamsuhu na'imun khafif mutum ne da an taɓa shi za a ji daɗi in an taɓa shi sannan kuma yana da ƙanshin wani turare da ake ce da shi zarnab zarnab ɗin sunan turare ne turare ne mai kyau a wancan lokaci ɗin wannan mata ta takwas ta yabi mijinta da kyakkyawan mu'amala akan abin da ya shafi tsafta, abin da yake wahal da maza kenan. Abin da mace take so a rayuwa, a zamantakewa, tsafta yana da amfani kuma yana ƙara wa miji daraja da matsayi a wajen matarsa. Turare din nan kar mutum ya ce wai ai dan kullum muna tare ne ba sai na sa mata turare ba, tana da haƙƙi. Abdullahi dan Umar an ruwaito yakan yi kwalliya yayi ado ya saka sutura mai kyau kurun ya zauna a gida, matarsa ta ce ina zuwa, ya ce ba inda za ni, ina yi ne danke, an hana ki yawo, an hana ki fita, an hana ki je wuri kaza, ki je wuri kaza, ni kaɗai ne naki, so na yi ne dan in kwantar miki da hankali. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun jikinsa da turare, babu lokacin da babu turare, babu, ba a taɓa yin wani lokaci a ce yau annabi ba a ji turare a jikin shi ba. Idan har muna son annabi da kyau, to sai mu yi koyi da shi. Ita sunnan nan ba wai ana yin ta ne kawai a yi sallah, a yi azumin nafila ba, a cikin mu'amalat. Turaren nan kuma matsayi-matsayi ne. Akwai bi araha, yanzu akwai turare da aka ban naira 50 ba ka turare, kuma ka sa Allah sa albarka, alhamdulillah. Amma akwai matan da suna, mazan da suna cutar da matansu, cuta saboda ba yanda za su yi. Yanzu misali mutumin da yake mashayin taba ne, mashayin wiwi, ka kwatanta mallan yayi, matarsa za ta rayu da shi, kuma suna nan wa kafirun mahum, suna da yawa. Mutum yana da sana'a ta ƙarni, wataƙila mawuci ne shi, yana harka da nama da kashin dabbobi da wane ne, ko yana sana'a ta mai da mota, baƙin mai, wane ne da sauransu, ko yana sana'a da zai sa ya yi gumi, ba kasafai dukan suke yin wanka ba, wani rigar safa in ka ɗauko ta ka ɗaga ta kamar takarda saboda bala'in gumi da datti da annakiya. Amma wallahi ba abin da ya dame shi haka zai shiga gidansa ya fuskanci matarsa, haza khata, wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. So ya kamata jama'a su sani cewa kun ga addinin nan ba abin da bai taba ba. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam fa saboda tsaba tsaftarsa da turarensa, guminsa turare ne, gumi turare ne. Akwai wanda fa iya dawo gida ya cire kayansa a falo, falon bai zai zaunu ba. Wallahi wai haƙuri, ina gaya muku wannan maganganun, ina da labarai da yawa na mata fatawa wani lokacin za su. Akwai mata da suke rikici da mijinta akan ƙazami ne, ta ce mallam haka za mu yi, ta rikici da shi, ya saka kaya, ya tisa, ya maimaita, in na yi magana ya ce kina ba ni kuɗin sabulu ne, abada Allah, sai ya sati guda yana sa riga, ya sa ya tisa, ta ɗauka ta ɓoye, ya ce ina rigar da na saka jiya, ita nake so, ki kawo min ita. Ta ce Alhaji kai haƙuri, don Allah za ka shiga cikin jama'a ba daɗi, ciki na ruwanki. Haka zai watsa rigar na ita ba abin da. Kuma ku lura da kyau, akwai mutumin da iya zauna kusa da kai ba zai zauna ba, tashi za ka yi. Ko kwanan nan wani ya zo yana mun tambaya a cikin gari yake, can wani wuri muka da shi, ya ce mallam akwai ina son zuwa masallaci da wuri da asuba. Ya ce amma Allah yakan jarrabe ni idan na zo na zauna, wani mutum shi ma kuma nan yake zuwa ya zauna. Ya ce wallahi mallam mutum ne da ka san wato ba haya ya tukwikwiya ya shafa a jikinsa, wato kowa iya zauna kusa da shi sai dai ka ga mutum yana subhanallah, kaga haka din nan, sai dai ka juya. Ya ce abin mamaki mutumin nan baya ji a jikinsa cewa yana fitar da wani sansani, ra'iha kabiha. Ya ce wallahi shekaran jiya mun yi sallah asuba, illa mallam Allah ya sani ban yi ta a cikin nutsuwa ba, kuma Allah ya jarabe ni, ya hana ni in tashi daga wurin in canja wurin. Shi ne yanzu nake fatawa, ni na san sallan nan babu khushu'i da ita, dan ina Allah ne wanda ya gama karatun nan in tashi in fita. To ni kuma ba na so in tashi a wurin saboda sahun gaba ne, yaya za a yi? Nace ka je ka yi masa nasiha, a gaya masa in ga mutum yana da wani abu ai mai nasiha, dan me zai rinka shiga cikin mutane ba ya gyara jikinsa. Akaramka Allah da Allah a kyautata a rinka tsaftace jiki, limamai kuma da suke masallaci su rinka wa'azi, wazi yana da amfani fadakarwa lokaci-lokaci a dauki numfashin mutane ai bayani akan wannan wani sai gyara asuwaki wani baya iya asuwaki asuwaki wani iya bude bakin sa ka gani sai kai tsammani wai ya aka yake cin abinci wannan mutum so dole idan ya zauna cutar da kansa ya cutar da wani wannan abubuwan suna da alaka da rayuwar mu yau da gobe dole mu gyara to wanda ya cuci makocin sa abokin zaman sa a masallaci ya labarin matarsa kuma abinda bai kai ya kafa darbejiya kullum zaka dauka karin sa aljihu ka goge bakin ka shikenan ka gama ba za ka yi ba so don Allah ya uwa ya kamata mu kokari mu kiyaye akwai matar da take cewa wallahi gurin da bai gidanta yake ajiye kayan wanki wurin ba zai jiyo ba gudaje kawai zaka rika gani saboda bola ce yadda ka san mai kaya sai sun kure over da ti sai hakuri akwai wanda za a sa masa ruwan wanka ya ce da Allah ke ni ba ran yi ba kai hakuri ka je ka dan watsa ruwa haka zai fita wallahi mu fa maza da kuke ganin mu mun iya kuskure ma Allah Allah ne yake rufa asiri kurin da mutum ya farfarfar ya dan goggoge ya mun fefesa turare ya kuskure ba sai sati nawa ba bai wanka wani ban da wankan larura ma ba ya yi wallahi so da Allah mu gyara yanzu wannan a gaban annabi ake fada lana Aisha take fada wata mata ce ta zo suke ba da labari manzo Allah iya ji ya san halin mutane ne shi yasa aka yi mana riwaya dan mu ji mu gyara ku kyautata alaka ku da iyalin ku da zamantakewa kuma a zamanto ana sifantuwa da sifa ta tsafta sifa ta wato tsafta addini ne mace ta tara tace zauji rafiul imad tawilul najadi azimur ramadi qaribul bait min alladi tace miji na rafiul imad ai mutum ne mai girman nasaba da dangantaka ita kuma wannan yana da kyakkyawan nasaba da kyakkyawan dangantaka dawilul najad mutum ne mai tsawo jarimi mai dogon takobi shine tawilul najad tsawo sifa ce mai kyau da mata suna yaban wannan da yawa daga cikin su sannan kuma mata suna son mutum mai jarunta ba a san miji matsoraci wanda yake wato kamar mace shi ma yake shi dawilul najadi dawilul najadi wato mutum mai tsawon halitta kuma da jarunta ga kuma dogon takabi da yake da shi azimur ramadi mutum ne karimi yana girmama baki shine azimur ramadi ala yawan dafa abinci a gidansa dan a bawa baki su ci azimur ramadi qaribul bait min annadi mutum ne da ma'abucin shawarar makotansa ne shine qaribul bait min annadi duk wanda yake neman shawara to yana zuwa ya tuntubi miji da ala yawan zuwa a nemi shawara saboda mutumin kirki ne to kaga wannan matan ai ta yabi mijinta kuma ya kamata mu zama muna da wannan sifa da ku kyauta kyauta tace ala yawan dafa abinci a gidanmu dan a bawa baki a taimaka wa mutane kuma wannan abu ne mai kyau gida yana yin albarka idan ana taimakon mutane babu alheri ga gidan da ya zamanto su Yesu suke cinye abincinsu akwai wanda daga shi sai matarsa sai yayansa almajirin gidansa ba bai da rabo wanda a biya shi kudi sai ina baka kudi ba zan baka tuwo ba so a taimaka wa mutane manzo Allah ya da kikan je gidansa habbai ma ya ci abinci saboda kyakkyawa halitta dabi'a irin tasu duk wanda yake ba da mutane shawara ta ƙwarai to wannan baya hasada duk wanda kaga ana zuwa a nemi shawararsa to ba mahasadi bane daga cikin alamar ka gane wani ba mai hasada bane to ana neman shawara a gare shi dan duk mahasadi ba a neman shawara a gurinsa saboda idan ka zo ka nemi shawara a gare shi zai maka hasada sai ya gaya maka mummunan abu to sai a guje shi to wallahi yabo ne ga mazaje ya kamata mu sifanta da wannan sifa mata ta goma tace zauji malikun wa ma malikun lahu ibnun kathiratul mubaraki qalilatul wasarihi idha sami'na sautal al-muzhiri ayqadna annahu nahwaliku miji na shine malik sunan mijinta tace malik ita wannan dan kokari sai da ta faɗi sunan sa ba tace wa ma malik ku ko kun san waye ma malik ai wannan shine miji ai take faɗa wa ma malik kun san waye malik kuwa lahu ibnun kasiratul mubaraki yana da mubariki yana da raquma masu tari yawa al mubarik din jam'i ne na mabrak mabrakul ibli wato matsugunan raqumi raquma da makwancin su kinaya ne na cewa miji na yana da raquma masu tari yawa idan suka kwanta a wuri suna mamaye wuri da yawa qalilatul masarihi yace tace duk yawan su amma kadan ne suke tafiya kiwo a kamar yaya ku duba matan Larabawa da fasaha ga ya maka mai gida da yana da raquma masu tari yawa qalilatul masarihi amma almasrah wurin kiwo tafiya kiwo amma kadan ne ake ganin su a wajen kiwo to ina sauran tace sauran duk suna gida an ajiye su dan ko za a yi baki a yanka musu an ku fahimci sakon yana da raquma 100 misali 30 ake turawa kiwo 70 a basu a gida wai koda ta kwana koda za a yi baki a yanka musu shi fa Balarabe malam mai kyauta yanka raqumi ba wani abu bane a wajen sa Balarabe da yake da addini yake da dabbobi yanzu in yayi bako kawai daman rago ne za a yanka mu ko yanka rago ko dai layya ko suna ko baka bane ko layya ko suna ko me to ko dai aje a kai wa malami ayi addu'a malamin bid'a zai ce a kai masa ayi addu'a Allah yanzu ku duba mutum yana da dabbobi yana kiwo ka taba ganin ban ce ba ayi ba da wahala ka ga mutum haka kawai wata rayyar shahada ya ce kai a kamo rago ɗaya daga cikin ragunan nan a yanka mana mu dan ci mu more mu ba sai dai kiwon kawai a kiwata a kai a sayar yara a su sha wahalar ɗiban harawa da share wajen tsugunansu amma rana ɗaya ba za su iya samu su ci ba mu da bumu ba na yankawa ba ne kai tattabaru idan mutum yana kiwo a gida wallahi wani baya iya ɗaukar guda ɗaya biyu yanka tattabaru ka gani shi tattabaru sharrinsa idan ya tafi sai ka nemi shi ka rasa kuma tattabaru za ka iya cewa ba naka ba ne ribar ka ɗaya ya zauna a gidanka ya maka ƴaƴa ka ɗan ɗauki ƴaƴan yayan shila ka yi amfani da su ko ka sayar to mutane muna da ƙarancin cin moriyar arzikin da Allah ya yi mana kaji za ka ga mutum yana da kaji wallahi ba zai iya ɗauka ya je kai yaje yanka a gidansa iyalin su ci su more su san ana kiwon kaji ba zai iya ba kwai yana tara kwai a gidansa yana sayarwa ba zai iya daukan kiran daya yace da Allah wannan gashi an rinka fasawa yara za su tafi makaranta dan toya musu ba kudi akwai wanda yace in kuna so ku saya kayan sayarwa ne iga to wannan kiraya ne na cewa wannan mata mijinta masha Allah ga arziki amma kuma kyautarsa ta fi yawa Allah azurta mu da yin kyauta ita ce waɗannan raguma idan sami'ina sautal muzhiri wato idan aykanna annahunna hawaliku da sun ji sautin wato itace akwai Larabawa suna amfani da akwai itace da suke karkadawa makiyaya suna kada itace suna kada suna waka na kiwon dabbobi to da sun ji wannan sautin ay kanna annahunna hawaliku to kawai suna da yakinin cewa annahunna hawaliku za a yanka su ne kawai ma'ana da an ji ana kayya 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 suna da dan dabarun da suke wajen tada raƙuma da wai sauransu kun san shi raƙumi wani lokacin ba kasafai take haki ake zo a kama shi a yanka ko a soke ba sai mai dabara saboda babban halitta ne ko ba kamar ne babban halitta ne ko soke shi za a yi ku je ku duba inda ake soke raƙuma kamar a Niger ko Sura ne sai ai dabara a tsire shi in an tsire shi sai a daura masa wani abu a wuyan sai a ja wuyan haka a sa ya kalli can haka to in ya kalla kaga an samu sai a samu abun suka sai a soke sai ya fadi to suna yin wannan dabaru ya ci ta ce to da sun ji wannan sautin to sun san cewa ai yanka su za a yi sun san cewa mai gida yayi baki kenan zai girmama baki zai yanka raƙuma wannan mata tana alfahari da mijinta saboda mijinta mutum ne mai taimakon baki jama'a ana cewa baki 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 kaga ba kodin nan shi ma wani ma'auni ne da ake gane imanin mutum alamar mai imani shine yana mutunta bako manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya girmama bakon shi shine ai ba wai shi yake cewa wai bakon ka annabinka abinda ake nufi kaga kana mutunta annabinka kana daraja shi to kar kai sakaci da girmama bakonka amma wani abin da yake a duniya shine a dora masa nauyi baya san nauyi baya kuma son yayi bako matakka ma za ta yake ka akan yin baki alaji ni fa gaskiya yawan bakin nan bazan yarda da shi ba kullun ni ne nake ta bautar baki kai kullun kai kai fi kowa baki matakka sai ta yake ka akan baki sai ga mutum yana cewa ai hakuri matar gidan ba ta son baki kuma dole ai hakurin to karamci kurama'u ahlul fadli wal karami suna girmama baki akwai mutum ka Allahu akbar malam an yi mutanen kirki akwai mutanen da su sun shahara a gari duk bakon da yazo a gidansu yake sauka ba wai sai dan uwa ko dangi ba sun yi gida sun gyara sun tanadi ma'aikata suna kula da gidan sun tanadi kayan abinci duk bakon da yazo gari yazo a bashi masauki menene akwai masu irin wannan dabi'a din akwai waɗanda kwanda su ma na jini ba sa iya saukansu kana sauka sai a ce an zo lafiya ya gajiya yaushe za ka tafi ai duk wanda ka je bakunta ya maka wannan sai ka ce yanzu zan tafi ko ba ka da niyyar tafiya wallahi ka da kayan ka tafiya ka Allah ya sauke rayuwar Yahudawa ta shige mu oba mace ta sha ɗaya ita ce ta ƙarshe tace zauji Abu Zar ni miji da sunansa Abu Zar to wannan shine hadisin Ummu Zar ake cewa ita din sunanta Ummu Zar mijinta kuma Abu Zar suna da ɗa ne mai suna Zar'u to mai gidan Abu Zar matar Ummu Zar tace anasa min huliyi udhunayya ya cika mun kunne na da kayan kwalliya da ado karmar anasa a larabci anasa tana nufin motsi haraka kullun kunne la yana motsi saboda tsabar yan kunnaye da yake yawan siya mun da kayan kwalliya da kayan ado ma'ana mijina mutum ne mai yawan saiwa matarsa kayan kwalliya shekarar da ta wuce muna karatun tafsiri a Gombe wata rana wani gaba ya zo ina bayani a cikin tafsiri akan abin da ya shafi kayan kwalliya da kayan ado da Allah ya ma yayi bayani ma akan mace ita mace Allah ya yi ta da kwalliya an man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin ita mace daman Allah ya halice ta da kwalliya da ado dai ta bayani akan wannan wani babban mutum ya zo ya same ni babba ne sosai yana da matsayi da waye da sauransu ya ce malam na fi shekara 20 da yin aure tun da nake ban taɓa sayan koda ko ɗan kunne da sunan in saya in kawo iyali na ban taɓa yi ba tun na aure yace ni yanzu wannan wa'azin da kai ni mamaki ma nake nace ina mata ta take samu ɗan kulle da koda ne yace kuma gaskiya kanmu yaudar kanmu mu Hausawa ba ɗabi'ar mu bane mutum dai zai je sayo kankana da lemo da ayaba ya kawo gida amma yaje shago ya sayo hoda da kayan kwalliya da turaren mata da waye ya kawo gida ya ce ga wannan ai kwalliya gaskiya ba mu fiye yi ba amma kuma muna so mu ga mace ta yi kwalliya idan kazama ne a ci zaginta yi wannan kazamar banza me za a yi da wannan kazama ba ranar da zagata kuma ba kawo kayan kwalliyar ba na cafa ne ma ba ka bayarwa to ya za ka gaba da kwalliya to wannan tana yaban mijinta mai sai mata kayan kwalliya ne kenan akwai hakkin matanmu a kanmu mu rinka sai musu kayan ado da kwalliya kuma ba wani za su yi kwalliyar mu za su yi kwalliya akwai abin sha'awa kwarai mutum ya zo ya ga gidansa cikin tsafta matarsa cikin ni'ima ta yi kwalliya ta yi ado don shi amma in ka sayo ka kawo ta ce wa mala'a min shahmi adudayya ta ce ya ciyar da ni na ci na ƙoshi ina da ƙiba shine wa mala'a min shahmi adudayya wato ina da ƙiba kalmar shaham ana nufin kitse ta ginu sosai ya turka ta ta turku ta ci abinci ta ƙoshi ko mutum ne mai yawan kawo abinci da abin sha shi yasa ta zamanto samila a larabci in an ce wa mace samila samila ana nufin mai ƙiba kaga haka muke ɗauka mu sa sunan yayan mu ko samila ana nufin katuwa mai ƙiba ita ga Allah daga fassara dan mutum ya san sunan da zai sa ko yawa kuma ana sa suna ne mai ma'ana Allah ya ga fartawa duk wata samila Allah ya bada hakuri tace mijina ya kosar da ni akwai kawo abinci wa bajahani fa bajahtu ko fa bajahat ilayya nafsi wa bajahani ko fa bajahat ilayya nafsi mijina yana girmama ni kalmar bajaha tana nufin azama yana girmama ni yana daga kadari na hatta fa bajahat ilayya nafsi har sai da naji ni da kaina naji lalle ni fa mace ce mai girma ina da matsayi wato mijinta yana auna ta yana girmama ta har sai da ta ji kai ashe ita nan babbar mace ce ashe tana da matsayi to irin wannan ko ta je wani wuri za ta ce kai ni ba mace ce ba karama ba mai gida na ma yana girmama ni to kenan ana so mu rinka girmama matan mu ya gafara banza kawai mara kirki haka ake gaya mata yanzu gafara ya talakawa ke in banda wallahi larura sai da aure ki wallahi zama hakuri kawai nake niki ba ki nan ba ki da hankali ba ki da shagga mara dabba ga ki nan duk ana gaya wa mata a zage su tas ko musu isa salama ba ko baki suka motsa sai a ce ta zagi mijinta jama'a wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ba ta da kyau a gyara ta ce fa ja'ala li fi ahli sahilin wa atit ta ce ya girmama ni ya sanya ni cikin ma'abota sahil in an ce sahil kukan wato raƙumi kenan a wannan dawaki atit kuma kukan wannan raƙuma mana kinaya ne ta ce ya girmama ni ya sanya ni cikin ma'abota raƙuma da kuma dawaki mun tsallake wani abu eh haka ne wajadani fi ahli gunaimatin bishaq ni da ya same ni cikin ni din mana ni yar talaka ne iyaye na tumaki suke da shi da awaki bishaq din nan ko ana nufin wato muna rayuwa ta wahala rayuwa ta kan dutse rayuwa cikin duwatsu ni yar talakawa ce matar take faɗa ya same ni yar talakawa muna rayuwa akan dutse da tumaki amma ya dawo da ni ya maida ni rayuwar ma'abota mai dawaki da raƙuma shini fi ahli sahilin wa atid. Wannan sahil da atid din kukan wato dawaki da kukan raquma. Kaga ya girma ta dama ana so miji iya auro mace tana karamin gida ya kara mata daraja ai. Ai shine amfanin auren ai. Kamar yadda ita ma in tana babban gida ya aure ta kaga ta kara masa matsayi da daraja sai a ce ai wannan mijin wanci ne wanci ir gidan wani to haka ake yi wa mata a mutunta su a kimanta su wada'isin wa munaq sai ai hakuri da kalmomin suna da dan tauri wada'isin da'isin wa munaq ya sanya ne cikin ma'abuta wato shanu shine da'is ahlu ashabi ko ashabul albaqar kenan masu zuwa suna kiwo wa munaq ya sanya ta tana cin wato tacaccen gari kamar ka ce alkama da aka nike ta aka gyara ta da ko ta kila bata cin tacaccen bata cin tankadaddan kamar lokacin da aka tambayi sahabbai shin wai a lokacin manzo Allah akwai fulawa suka ce fulawa yau ina ma za a samu rari yadda za a yi tankade ai haka ake cin abin da dusarsa sai dai mata kawai su karkade a dan cire sama sama amma gari mai laushi mai laushi gari mai laushi a zamanin annabi babu shi babu aka suka rayu wa zai je nika masara nikan fulawa ai sai dai a je a barza ta haka saboda mata ne suke dukanta a turmi so babu waye wanda ta sa aka samu rariya da za a yi tankade mai kyau haka suka rayu kuma wancan din shine mai lafiya yanzu wai likitoci sun ce abinci mai dusa yafi lafiya warai ku da gaske masara da kakai ta aje a sulfe ta wai in an sulfe ta ai an cire albarkar ciki a ci ta da dusar ta duniya maganin mutane kenan alkama kaga fulawa dadi ne ta amma lafiyar ta shine aje a barza maka alkama haka kawai kar a nike ta kada a kar a yi mace sulfe a cire dusar ka duba dusar da ake bawa dawaki ake bawa awaki da tumaki yanzu ita muke nema wahala dan katarin nan wahala dole a koma asali kenan to idan ce munaq ana nufin wato kwayayyaki na abinci wanda aka tsarkake su aka tace su wato kawai tana nuna cewa ni fa yanzu gaskiya rayuwata tana fa sama da da yanda na baro gidan iyayena kaga wannan mijin Abu Zar kenan mutun ne mai daukaka mace mai kara mata kadari da daraja da kima tace aqulu fala uqabbahu ina yin magana ba a wulakanta ni ba a mai izgilanci ba a tabar da ni ba a zagi na aqulu a gidana ina faɗin maganganuna ba a Allah wadarai da ni at-taqbihu wato aibanta mutuka cikin ko ya faɗi magana ka wulakanta shi la uqabbahu a gidana ba a yi mun haka inji matar Abu Zar tace wa arqudu fa atasabbahu in kwanta bacci a cikin nutsuwa har gari ya waye baya zuwa ya takura mun tashi ma'ana kinaya ne na cewa ba wai baya fa tashin ta su ba bakar wani yace to ko wata tace to ka gani matar Abu Zar ta ce baya tashin ta asuba ba haka ake nufi ba ma'ana yana mutunta baccinta idan ta kwanta bacci baya zuwa ya rarake ta ya kyare ta ya tashe ta haka yana kyale ta kuma annabi ma haka yake wa matan shi saboda akwai abin da ya kamata mu lura da shi shi bacci wato yana da wato bacci yana da wani sirri da ya kamata mu kula da shi sirrin shi ne idan dai ba mutum ɗabi'arsa ba yi da matsala in ya kwanta bacci a tashe shi ba abinda aka fi so idan mutum yana kwanci a bacci kada a tashe shi sai dai in lokacin sallah ne yayi na larura amma yanzu mutum yana bacci da rana kurin a zo saboda ana sallama a tashe shi kuskure ne yana wargaza tunanin mutum kuma da hutunsa wani wannan din yakan sababa masa ciwon kai dawwamamme har abada so ku lura da wannan yana da muhimmanci mu din mu kiyaye wannan wa iyalinmu sannan iyalinmu su ma su kiyaye wannan gare mu ya kamata mun sha fada muna maimaita duk mata kirki tana daraja baccin mai gidanta. An san lokacin da Alhaji daga karfe kaza zuwa kaza yana kwanciya ne yana hutu, ya hakura da kasuwa, ya hakura da kofar gida, ya hakura da komai. Wa inna li nafsika alayka haqqan, ai mutun ransa ma yana da haki akan shi ko, to bai kamata a zo a bar masa yara suna ta tsalle tsalle akan shi ba, ko kuma ai sallama a gida yaro karami yazo yana duka kafa ka baba duba tashi ana sallama, ka tashi kaga yaro karami ne yake tashi kai sallama yake, ko a turo maka yaro kawai zai tafi makaranta wai ba ba shi kudin taraba kudin break ba, sai a ce kuje ku tashe shi, yaro karami yazo yana ma sallama yana kwankwasa maka kofa sai ya buga maka kofa sau 30 ai magana ce baba kudin break ya yanke maka wannan bacci, wannan rashin tarbiya ne. Mata ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara. Haka kuma mu ma zamu zo mu tarar da mace ta yi ni tana aiki, ta yi ni tana aiki wa yara, ta yi ni tana abinci, ta yi ni tana ta zo ta dan kwanta da daddare ta huta kai mutum sai ya zo ya tashe ta, je ki dauko min chokali a kitchen, akan chokali ka yanke mata mace akan chokali da Allah ina sabulin lai yake tana cikin bacci, kace ka duba mana don Allah kai hakuri. Ba dadi mutum yana bacci a yanke masa bacci, to shi yasa take yaban cewa ita mijinta in ta kwanta bacci baya tashinta. Manzo Allah haka yake shi, mun karanta cikin dabi'arsa in ya kwanta ba a tashin sa, saboda lokacin hutun mutum kenan, waje Allah laila libasa musamman ma lokacin dare. Hakan kuma matan su suna bacci shi ma in ba larura lokacin sallah ba to baya tashin su. To haka yara da suke gini yaro yini yana zurga zurga ya tafi makaranta da safi, ya je da yamma ya gaji ya je makaranta ya kaza sai ya zo ya kwanta da daddare, to bai kamata kawai akan maganin sauro yaro ya kwanta yayi bacci kace tashi kaje ka sayi maganin sauro, ka san muna da wannan dabi'ar. Ya kwanta watakila karfe 10 mai gida ya dawo, kaga da ya kamata lokacin da zaka dawo ka sayi maganin sauranka, yaranka sun shiga sun kwanta sun yi bacci karfe 10 karfe 11 ya je kan tun wani bai rufe ba, a tashi yaro yana maganin bacci je ka sayi maganin sauro na naira 100 haba ustaz, kai watakila kana da lokacin hutu shi kuma yaron nan yini zai zaga yara ba su fiye yin bacci da rana ba, in kaga yaro yana bacci da rana to watakila ba lafiya, to duba iya tsawon yinin nan, to ya kamata shi ma da Allah mu kula da wannan. Kuma yin bacci wadatacce yana da tasiri sosai wajen samun lafiyar mutum, yin bacci lafiyayyen bacci wanda ba a ratsa shi da kwale-kwale da hayaniya ba yana da tasiri wajen developing yaro ba, ku tambayi likitoci suna faɗa daga cikin abin da yake sa yaro ya girma ya zama lafiyayye da an ganshi ana sha'awa, to ya zama to ba a tamfarin da harkar baccinsa da kwanciyarsa da tashinsa, amma in lokacin sallah yayi duk baccinsa a tashe shi dan Allah ya tsara wannan lokaci din ba lokacin bacci bane. Kuma Allah su kulona da wani sirri da Ubangiji, za a kwana ana ruwa ayi ta ruwa ayi ta ruwa asubahi tana yi sai ga an dauke ruwan nan, don Allah kulura ba yanda za a ce da an zo asubahi ayi ta ruwa kamar da baki kwara, dole sai ya daddaga kuma ko da azhar ne ayi ta ruwa ayi ta ruwa in lokacin sallah ya sai ga ruwan ya dan ja baya kadan, saboda Allah yana so ayi mai sabauta a wannan lokaci. Amma ku jarraba ku gani, gwada ku gani, to mu kula da wannan. Sai ta ce wa ashrab fa ataqammah, ta ce ni ina shan ruwa a wajensa, in sha ruwa a wadace har sai na koshi ruwan ya saura, wato baya kwace ruwa a hannuna kuma baya mun rowar ruwa. Mutum ne wanda yake wato mai mutunta matansa a wannan babi, kalmar fa'ata ko fa'uta kamma ataqamma ataqammahu kenan ko, yana da ruwa mai yawa yakan bani in sha har na koshi. Ummu Abi Zar, sai kuma matar mahaifiyar Abu Zar din, kun san ku mahaifiyar wannan mijin da, wato ku duba wannan mata mai yaban surukarta ce kenan, bayan ta gama yaban mijin kuma yanzu surukar surukarta uwar mijin ta ma tana yabo, mu kuma yanzu yau fada ake da uwar miji, yaki fafur in ba kai da gaske ba matar ka sai ta yaki tsohuwar ka wallahi, yaki sosai ba galibin mata ba sa san iyayen mazajen su ba sa so, wai wai ana san ka amma uwar da ta haife ka wai ba a san ta, matan karshen zamani kenan, Allah kiyaye. Tace uku muharada, wato wurin da take ajiye kalmar ukum jam'i ne na akam ko ukum, wurin da take ajiye kayanta wuri ne yalwatacci, mala tana da yalwar wuri shine ukum muharada, wa baituha fasaha gidanta yalwatacce ne. Ibnu Abi Zar, sai kuma Ibnu Abi Zar dan Abu Zar dan su kenan, fa mabnu Abi Zar ko kun san waye dan Abu Zar, marja'uhu kama salli shatba, wato mutum ne wanda yake kwanciya a wuri takaitaccen wuri ba bai da alfaharin wajen makwanci, khafiful lahabi ne mutum ne, wato yaron siririn yaro ne, ba mai kifa bane, baya occupying wuri da yawa idan yazo kwanciya, wannan kuma yabo ne ga mutum ya zama baya mamayar makwanci mai fadi. Wai kun san me hikimar dan a koya maka kwanciya, me hikimar a koya maka kwanciya a wuri karami, shine dan kabari, duk wurin da zaka kwanta kabarin ka yafi shi karanci, so kanka ma sabarwa kanka da kwanciya a wuri mai fadi ka yalwace, ka sabarwa kanka a kwanciya a wuri dan karami ya ishe ka. Sallai shi wannan yaron a marja'uhu kama salli shatba, wato jaridun naqli, zarbar dabino ma yake shimfidawa shine katifarsa, bai damu ba. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na duniya, wata rana aka je ɗakin sa aka ga ya tara ƙasa, ya shine haka ya tara a ɗakin sa na kwanciya, sai aka ce ya imam me kake da wannan yashi, yace ai wannan filo na kenan, kace yashi kake filo da shi, yace kwarai kuwa, me dalili, yace ina tunatar da kaina ne dole wata rana ko mun jin dadi sai na dawo na kwanta a nan, so shi yasa tun yanzu ma nake sabawa yanzu in kwanta a ƙasa in yi filo da yashi, sai in gaya wa raina ke raina wata rana fa zaki filo da ƙasa. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, wani yana kwanciya a ƙasa, aka ce yaya aka yi, yace eh ina tunatar da kaina ne tun yanzu in fara jin wahalar kwanciya a ƙasa dan in kyautata ibadata, saboda idan nazo dogon kwanciyar da zan yi a kabari baran samu matsala ba tunda nayi mata tanadi. Allah da hikimarsa kuma kwanciya da ƙasan a ƙasan kuma ita sauran tun shine fi lafiya. Yanzu mutumin da yake kwanciya akan katifa tum, watakila tudunta ya kai teburin nan, da wanda yake kwanciya akan carpet din nan, wanda yake kwanciya a wannan carpet din sai ya fi lafiya, lafiyar jiki da ƙarfin kashi da ƙwarin kashi ya tabbata ne ga mutumin da yake makwancinsa khafif ne, ba a son makwanci mai laushi. Jama'a kar ku ɗauka jin daɗi ne katifa da in ka taka ƙafa ka nitse, in ka zauna ka nitse a ciki, wallahi illa ne, amma ku tambayi likitoci tunda ba babina bane, amma dai a karatu an faɗa. Shi yasa za ga ana samun katifa mai tauri, mai tauri ga kwanta ɗin a kanta, to ta fi lafiya. Ko mutum ya kwanta a kan sallah ya kwana, za ka ji ciwon jiki ɗan kaɗan, amma an ka saba shi kenan. Ai dai haƙuri, ka san abin gudun duniyar nan dole sai an taɓa shi. Yau wani zai ce kai wai gaba ɗaya an kashe wa ɗan morewa, ma gaba ɗaya an hana mu more kenan. To ai sai ai haƙuri. Wa tushbi'uhu zira'ul jafra, yaro ne wanda baya cin abinci, nama kaɗan yana ƙosar da shi, ƙaramin abinci shine zira'u, wato akluhu khafif. In an ce zira'ul jafra, wato yar akuya shine aljafra, zira'in yar ƙaramar akuya in ya ci ya ishe shi, ba a san yawan cin abinci. Jama'a yawan cin abinci illa ne ga rayuwar ɗan adam, kuma kar mu bari mu koya wa yaranmu yawan cin abinci, yaro a sa mai abinci ya yi ta ci, wai a ce ci wadata ce ba daidai ba ne, ya ci a takaice, saboda rayuwa tana iya canjawa. Wata rana za ku wayi gari ba ku da wannan abincin, kuma mai cin abinci kaɗai ya fi lafiya, mai tara abinci ya ci da yawa kuma ya fi samun matsala a rayuwa ma. Sannan sai take cewa bintu Abi Zar, to Abi Zar yana da ya kuma du, fa ma bintu Abi Zar kun san yasa, tau'u abiha wa tau'u ummiha, tana bin babanta tana bin ubanta, ai mahaifiyarta. Wannan kuma yabo ne akan waɗannan yaya, ashe sun yi wa ƴaƴansu tarbiya. Ku duba, ta yabi mijin, ta yabi uban umaman mijin, ta yabi ƴar mijin, ta yabi ɗan mijin. Kenan muna so ƴaƴa su zamanto masu bin iyayensu. Tau'u abiha, tau'u ummiha, tawwa ta'a, tana bin uwarta da ubanta. Duk dan da baya bin iyayensa yayi asara, bai ci sa zuwa duniya ba. Wallahi kai kokari ka bi mahaifinka kafin ya bar duniya, sai ranar da ya kwanta yana kabari za kai kuka ka zubar da hawaye ka ce ina ma da na yau baba na hidima, ina ma da na taimaki mahaifina, ina ma da mahaifiyata na mata hidima. Sai lokacin da aka rasa su, ku je ku tambayi dadin iyaye, iyaye ana jin dadin su, ku tambayi dadin iyaye ga waɗanda ba su da su, wanda bai da uba, bai da uwa, bai da uba, ku je ku tambaye shi yaya dadin iyaye suke, zai ciza maka yatsa. Kowa yana zuwa ya je gaida mamansa, idan garin Allah ya waye tabarruki da gaishe da mahaifiyarsa. Kai ko yanzu kana tare da mahaifiyarka, baka zuwa ka gaishe ta. Yaran yanzu, yaran zamani, yan boko ba sa zuwa su gaida iyayensu, gata gaigaci ga uwarsa, ya bude ce mama ina kwana ba yi. Masu dan kokari su gaida uban, suna ganin uwar ba za su ce ina kwana ba. Wallahi to sai sun mutu zaka ci zai yatsa. Babanka yana kwance, baka zuwa ka gaishe shi. Ranar da ya mutu zaka ga muhimmancin gaida uba. Akwai wanda zai je ya ce ga baba na zo gaishe ka, ce Allah ya ma albarka. Wani dan uwa kwanan nan yake ga mai ce wallahi mana mahaifiyata idan na ce maka mata, sai ta ce Allah ubangiji ya rufa maka asiri duniya da lahira. Yace mallam wallahi a duniya babu abin da nake jin dadi irin wannan. Wani yace nayi alƙawari mallam a cikin albashi na da nake dauka, malami ne ina karantawa, yace wallahi 40,000 na ware mata albashi ne, na gaya wa iyali na wannan ba sa cikin budget dina na uwata ne. Uban ya mutu ce to, yace to zan ci gaba ce muku uwata har Allah ya dauki ranta ko ya dauki raina. 40,000 tsohuwa ce a ƙauye take, tace yace wallahi in na kai mata kudin nan mallam sujada ne kawai ba ta yi mu. Wani taimakon da kake mu Allah saka ga manzon Allah. Yace wani taba zuwa aikin Hajji ba wata rana, tace wani wannan taimako da kake mu Allah ya nuna maka manzon Allah ya baka ikon ziyartar manzon Allah. Yace wallahi ana nan kawai sai wurin aiki akai ta samu abubuwa na alheri na halal kuma. Yace wannan shekara kawai sai na ga na biya kujera. Mallan iyaye suna da daraja, amma ba a san darajar su ba galiban, musamman iyayen zamanin nan. Sai ranar da suka mutu tukunna, Allah kiyaye mu. Yace to, yace wannan yarinya, yarinya ce mai biyayya. Wa mil'u kisa'iha, mace ce wacce take tana da kiba, shine mil'u kisa'iha, tana da kiba. Wa ghaizu jaratiha, kyakkyawan halitta da Allah ya mata yakan sa makotansa su hasada da ita ko su ji zafi, shine ghaizu jaratiha. Tana da kyakkyawan halitta har sai da makociyarta ko makociyarta sai ta ji zafi. Kun san ku lura da wani abu guda sirri ne wannan, ina mata galiban mace tana hasadar yar uwarta mace da tafi ta kyan halitta, kuma ko idan ta ganta in ka ce ka, amma wannan fa masha Allah, ce kai da Allah ne, ba sa so da wahala ka ji mace ta bude baki tana yaban wai wacce wai kyakkyawa ce. A'a, ita dai a ce ita mai kyau ce, su ba su yadda wani yana da kyau ba, mun ba su ba. To shine ghaizu jaratiha, ita wannan yarinya tana da kyakkyawan halitta ta yadda makotanta suna jin zafi a kan kyanta. Jariyatu Abi Zar, Abi Zar yana da yarinya jariya, yar baiwa kenan. La tabussu hadisan tabsisan, yarinya yar ma'aikaciya kenan baiwa. Ita ɗabi'arta yarinya ce mai sirri, ba ta zuwa tana yaɗa sirrin gidan. Wannan yana nuna cewa ya kamata mu samu ma'aikatan da suna tsare mana darajar gidanmu. Almajirin da zai zo sa ido akan gidanka ya je yana ba da labari, yar aiki da za ta zo tana ɗiban labarin gidanka da iyalinka tana faɗa, wannan ka kore ta ka sallame ta don ba ta da sirri. Kenan ma'aikata da suke aiki a gidan mutane ya kamata su zamanto masu kiyaye musu sharrinsu. Yace ta ce tanqusu miratana tanqisan, la tanqusu miratana tanqisan kenan, ba ta ɗaukan abincinmu, ba ta rage mana abinci, ba ta satar abinci. Ita wannan yar aiki aminiya ce, mace ce mai amana. Wala tamla'u baitana ta'shishan, kuma ba ta cika gidanmu da ƙazanta, mace ce mai yin shara, tana tsaftace gida. Kun ga wannan hatta yar aikin ana yabanta kenan. Ba wato ta'shish daga kamar ushu tayr, ina mai ake cewa makwancin tsuntsuɗinan sheƙa ake cewa ko, yawa. To ba ta barin gidanmu da ƙazanta kamar sheƙa tsuntsu. Qalat, ta ce kharaja Abu Zar'in wal awtabu tamkhadu, wata rana Abu Zar ya fita da niyyar yin tafiya a lokacin da yake wato nonan dabbobi da tumaki a cike yake, ma'ana lokacin dabbobi suna koshi ana samun nono da yawa, shine wal autabu tamkhadu. Tana ba da labari akan cewa dabbobi suna cikin koshi, suna cikin wadata, ga mai gidana ya kama hanya ya tafiya. Ya aka yi? To gashi falaqiya imra'atan ma'aha waladani, yaje a tafiya sai dai hadu da wata mace tana da yaya guda biyu, laha kalfahadaini, kamar da misa guda biyu, yal abani suna wasa, min tati khasriha, wato a karkashin a gefanta ko karkashin kugunta suna amfani ko suna wasa da rummane guda biyu, rummanataini. Wato tana nufin dai mai gidana yayi tafiya yaje ya hadu da wata mata mai yaya biyu suna wasa, tana da yaya biyu, ga yaranta suna wasa da rummani guda biyu. To fa tallaqani wa nakaha, ku duba diyan wannan da ta yi wa Abu Zar, tace mutumin nan kawai sai ya sake ni yaje ya auri wannan matar. Kaji fa, kaji halin mu ko, ana zaman lafiya da mutunci da komai, da mutum ya ga wata mai dan dama dama sai ya sallama ta gidan, ibdalu zawjin makana zawjin. Wani ya ce wa matar sai ce wallahi wallahi kin ga cire babban rigan nan, wallahi ya fi mun wahala akan koranki a gidan nan, wallahi kai ga mata wallahi. Kuma haka yake yanzu yanzu zai sallame ta, ni zaki wa kaza na sake ki ta shiga daga gidan kaza. To kun ga dai Abu Zar dinnan sahabi ne ko ba kamar ne ba, to amma bata faɗi me ta yi masa ba, gashi ta yabe shi bata soke shi ba, tace wallahi yana gamuwa da wata mace mai yaya ma, ka san mata yaya ne ma da ita, ya sake ni ya aure ta. Shikenan wa tallaqani wa nakaha, ya ajiye kadima ya dauki hadisa kenan, ya dauki ya ajiye kadima ya dauki jadida. Yace tace ni kuma fanakatu ba'da rajulan sariyan, bayan ya sake ni ni kuma na aure wani mutum wato mai matsayi, in an ce rajulan sari wato mutum mai daraja, mutum mai sarauta, mutum mai daukaka, sariyan bisin, amma ana ce rajulan sariyan bitha, in an ce sari mai kudi, sariyan ana nufin mai madaukaki sharif. Allah ya bani wani miji madaukaki yana cikin manyan mutane, rakiba shariyan, wato mutum ne wanda yake jarumi yana hawa abun hawansa, in an ce shariyan yana hawa abun hawansa babu gajiyawa, wato tana so ce jarumi ne. Wa akhadha khattiyan, ko mutum ne da yana daukan wato kibiya ko mashi yana tafiya da shi, mutum ne wanda yake kullun saboda jaruntarsa da kibiyarsa da mashinsa yake tafiya. Kalmar khattiyan din wato an danganta kibiyan ne ko mashin ne daga wani gari da ake ce da shi al-khatt a wajen Umman. Wa araha alayya na'aman sariyan, ya azurta ni ya bani ya hutar da ni ya bani na'aman sariyan, da raquma da shanu da tumaki yana bani, ya bani su ya taimaka mun da su. Wa atani min kulli ra'ihatin zawja, duk lokacin da zan hau abun hawa ne tafiya guda biyu yake ban, idan zan je wani gari sai ya bani jaki biyu, idan zan haura kuma in je wani gari sai ya bani raquma guda biyu, shine min kulli ra'ihatin zawja, da miji da mace yake barwa. Dan wannan mutumi babban mutum ne, kuma yake ce da ni wa qala kuli ummu zar, sai zo yana rara shi da ce yake ummu zar ki ci abinci, wa amiri ahlaki, kuma dauki ki kai wa iyalinki da ƴan uwanki ma gaba daya, mana dauki abin da kike so cikin abincin gidana, dauki cikin raquman nan, dauki cikin shanun nan, dauki cikin tumakin nan, ki kai wa iyalinki, kai wa gidanku, ba irin ni da kai bane, in na ga matata tana kai wa gidansu wani abun fara tuhuma ta cewa barauniya ce, ban yadda ba, ni ba zan ciyar da ke in ciyar da gidanku ba. Bakin ciki yanzu maza suke ba a so a ce wai matarsa ta samu wani arziki da za ta taimaka wa kannanta ko ƴan uwanta, ai alhamdulillah Allah ya baka wadatar da ta dalilin ka ba takka ma za ta taimaki ƴan uwanta, ai wallahi wannan arziki ne, wallahi kakka manta za ka zo ka mutu wani ya zo ya ci gadan ta ya aure ta ya ɗebe kayan ma gaba ɗaya, ya ce ɗauki ki kai wa iyalinki. Wannan hadisi akwai wa'azi da yawa, to amma bari ku ji bayan wannan abin da ta faɗa, sai da ta tuna rayuwar da ta yi da Abu Zar. Tace falau jama'atu kullu shay'in atanihi ma balaga asghara aniyati abizar, amma fa da zan ga ya muku in hada muku duk abin da yake bani wallahi bai kai karamin kwanan Abu Zar'i ba na rasa miji gaskiya mijin farkon nan ba magana duk da cewa ya sake ta ya aure wata ta je kuma ta aure wani shi ma wannan din wannan matar Ummu Zar'a din ta dace mallam ta dace mijin farko lafiya lafiya miji na biyu ma lafiya lafiya wataƙila yabon mijin da ta yi na biyun na farkon shine Allah ya bata miji na biyu na ƙwarai tace amma duk da haka wallahi abin da imani bai kai karamin kwano na Abu Zar'i ba mana tana nufa ayya kai to zancen da yazo karewa manzo Allah yazo rufe hadisin sai ya ce wa Aisha kuntu lakika abi zar'in li ummi zar ni na zabi rayuwar Abu Zar'in da Ummu Zar a tsakanin ni da ke to ki dauke ni kaman Abu Zar'in ne da Ummu Zar ma'ana duk abin da Abu Zar yake wa matarsa to ni ma zan yi miki wannan shine sakon da annabi yake so isar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh